السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا تأثير ثلاثة شاترة قوتا قوما وتنشوار هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبشكرة دبولة دريه دول أربعين دا بقية wadda ta dace da bakwai ga watan hudu watan Afrilu, kalandar albashi shekara 2026. Allah ya sake hada mu wannan masallaci mai albarka ne Imam Malik da ke nan gwarewa kofar fada a cikin garin Kura, karamar hukumar Kura, jihar Kano, Najeriya, domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi. Karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da suka tara da suka sauka bayan hijira. Sura ta uku a jerin surorin Alƙur'ani daga sama ta 89 ko 90 daidai a asalin saukar Al-Qur'ani ita ce suratu Al-Imran. Yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsira ta hudu a jerin surorin Al-Qur'ani daga sama ita ce suratu Nisa. Da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace. Na'am Allah. A'udhu
billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
masu albarka. Wannan sura ana tare ta suratul nisa. Suratul nisa an tare sunan wannan sura farko da suna na biyu da kuma ko dalilin yadda ta kula da haƙoƙin mata a cikin wannan sura. Kamar aya ta farko da Allah ya ce basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, kamar yadda ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihla, kun ga lafazin annisa. Kamar inda ya ce wa yastaftunaka fin nisa, kaga nan ma an faɗi kalmar annisa. Haka kamar ya ce lirrijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabu. To dai an ciri sunan wannan sura a karon farko a ɓangaren suna, a karo na biyu an cire ta saboda ta yi magana akan haƙoƙin mata da yawa, ta yi magana akan abin da ya shafi mata. Don haka ainihin ambatanta da wannan suna, wato ambato ne wanda yake na hissi da ma'anawi, wato ga kalmar an faɗa sannan kuma ma'anar abin da ta ƙunsa shi ma ya sa an kira wannan sura da wannan suna na suratul nisa. Suratul nisa a tartib na alƙur'ani a rubutu ita ce sura ta hudu daga sama. Baqara ko Fatiha, Baqara, Al-Imran sai An-Nisa. A mushafin Abdullahi dan Mas'ud ita ce sura ta biyu, dan shi ya fara da Al-Baqara sai ya kawo An-Nisa. Amma wannan mushafin ba ya yi itimadi a kansa ba, wanda aka yi itimadi a kansa shine mushafin Imam, wanda ainihin aka wallafa a zamanin Usman dan Affan, Allah ya ƙara masa yarda. Aka raba shi a garuruwa, manyan garuruwa na musulunci, wanda daga nan ne kuma ya zamanto wannan Qur'ani ko wannan mushafi ɗin shi ne wanda ake dogaro da shi wajen lissafin surorin Al-Qur'ani. Suratul Nisa ita ce sura ta shida da ta sauka bayan hijira. Ta sauka bayan suratul mumtahana, gabanin suratul zilzal ko suratul zilzila ko suratu idza zulzilatil ard. Amma asalin saukar Al-Qur'ani ita ce sura ta 92 ko da 3 da ta sauka. An gane ku? Suratul Nisa tana da ayoyi 175 ko 176 ko 177 sabanin ruwayoyi na ƙira'a. Sannan babban abin da wannan sura take karantarwa, kamar yadda babban malaminmu, jagoranmu, abin koyinmu a wannan da'awa, mahaifi kuma kaka, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa, a littafin Sanaradul Adhan ya faɗa, ya ce wa mawdu'u ar-ra'isi al-ahkamu ash-shakhsiyya wa ar-rawabit bayna bani al-bashar fi ma baynahum wa fi ma baynahum wa bayna khaliqihim li hifzi huquqi ad-du'afa. Babin da wannan sura take karantarwa al-ahkamu ash-shakhsiyya, hukunce hukunce dake tsakanin mutum da mutum, da kuma ar-rawabit bayna bani al-bashar fi ma bainahum, da alaƙoƙi da ke tsakanin 'yan adam a tsakaninsu, wa fi ma bainahum wa bain khaliqihim,
da abin da ke tsakanin su da mahallicin su shine Allah subhanahu wataala. Da haka ne a cikin surar aka sami ayatul huquqil ashar, wanda ita wannan ayar guda ɗaya ta kade fallanta ta tattauna duk wani haƙƙi da ke Allah ke da shi akan bayi da kuma haƙƙoƙin da ke tsakanin bayi a junansu. An gane ku, kamar yadda insha Allah za mu zo mu ji Allah ya yi wannan da hifzi huquqid du'afa, saboda a kare haƙƙoƙin masu rauni, saboda mai rauni in bai samu wanda zai taimake shi ba to za a zalunce shi. An gane ku, to masu raunin nan kuma mata ne da ƙananan yara da tsofaffi da sun riga sun girma da kuma bayi waɗanda suke waɗansu suna mallakarsu da kuyangi. To da haka Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura sai takaffur ya ɗauki nauyin yin bayani game da duk abin da ya kamata ya bayani a kansu, musamman abin da ya shafi zamantakewa ta auratayya da abin da ya shafi gado. An gane ku, Allah ya mana jagora. Suratul Nisa a Madina aka saukar da ita kusan bisa ittifaqin malamai, kamar yadda Al-Awfi ya ruwaita daga Abdullahi dan Abbas, yace nazala suratul Nisa bil Madina. Haka ne Ibn Marrawi ya ruwaita daga Abdullahi dan Az-Zubair da Zaid dan Sabit, Imam al-Hakim a cikin Mustadrak ya ruwaita irin wannan magana daga Abdullahi dan Mas'ud. Har ma Abdullahi dan Mas'ud ina cewa a cikin suratul Nisa akwai waɗansu surori da ayoyi guda hudu, yace sun fi mun duniya da abin da yake cikinta. Aya ta farko fadar Allah da yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra. Wannan zai baka nutsuwa cewa ka san Ubangijinka ba azzalimi bane, da haka duk abin da kai kana da tabbacin zaka same shi a wurin Allah, kuma wannan din zai motivate naka, zai motsa ka, zai zaburar da kai kaga cewa ka tsaya ka yi aikin kwarai, ka tsorori shi ayyuka masu kyau waɗanda zaka ajiye a wurin Allah, ajiyar da babu gara babu zako. Aya ta biyu ce fadar Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayi'atikum, in kuka ne sanci manya-manyan aikata manya-manyan zunuban da ake hana ku aikata su, to mu kuma mun ɗauki nauyin za mu kankare muku ƙananan zunubanku. Don ƙaramin zunubi jama'a tare da togewa ina illa ina zama kamar babban zunubi, da haka suka ce la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr, duk girman zanubin da kai kewa Allah in har kana tuba, tuba na gaskiya, tuban zarar bunu, Allah zai gafarta maka kamar baka taɓa yin babban zanubi ba a wajen Allah. Kuma koda kai ka sake koma, muddin Allah ya tona zuciyarka ya ga cewa shaidan ne riba ce ka koma, da haka ya tabbata a hadisi duk sanda bawa yin zanubi sai tuba zuwa ga Allah, sai Allah ya ce bawana ya yi min laifi, kuma ya san yana da wani Ubangiji da in aka yi masa laifi yana kama mutum da wannan zunubin da aka yi masa, in aka in ya tuba kuma yana yafe masa, da haka sai ji tsoron kamuna ya tuba zuwa gare ni sai ce na yafe masa. To duk sanda shaidan ya sake abin nan ya sake rinjayar ka, Ubangiji ya sake gaya maka wannan, amma dole Allah ya tabbatar daga zuciyarka shaidan din ne ya rinjaye ka, kada ka dogara ai Allah mai rahama ne mai jin kai ne, da haka bari ka je kai ka toba raka yi abin da kaga dama ai ka tuba. Farko ka fara karantawa zuciyarka, ba lallai ne ka yi wannan aikin ka gama na sabo baka mutu ba, ba lallai bane, dan baka da yarjejeniya tsakaninka da Allah za ka yi ka gama baka mutu ba. Shi kuma Allah zai tashi duk bawa ne akan abin da ya mutu yana aikatawa. Abu na biyu, ka karanta wa zuciyarka a lokacin da za ka yi sabo, don kana yalta kamar Allah gafurur rahimu ne, ko ya barka sai maka ilhama kuma ka tuba. In bai maka ilhaman ka tuba ma ba za ka tuba ba. Ba zai ma taba zuwa a zuciyarka bari ka tuba ba. Saboda ka tuba din ma sai Allah ya so ka da alheri ya kinsa maka a zuciyarka. Abu na uku da zaka karanta a zuciyarka a lokacin da zaka yi sabo da gangan dan takamar Allah Ghafurur Rahim ne. Za mu zo a wannan sura. Tuban da Allah yake karba daga mutum shine tuban wanda ya aikata zunubi laifi da jahilci. Wanda ya aikata laifi yana sani saboda Allah Ghafurur Rahim ne, Allah bai gafarta mishi. An fahimta? To in mutum zai duba waɗannan abubuwan to zai sa sai ya gane da Allah yake in tantanibu ka ba'ira matun hauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum to za ta yi masa aiki. To su kuma kananan zunubai ba a ɗauke zunubi ba ƙarami ba ne in har mutum ya toge ina yin sa. An fahimta? In dai mutum ina ya toge akan ƙaramin zunubi don ina ganin ai ƙarami ne to yanzu wannan zunubin ya zama ba ƙarami ba ne, zai zama masa dan hakin da ka raina sai tsone masa ido. An fahimta? To da haka suka ce wala ka sagirata ma'al israr. In dai mutum zai toge akan karamin laifi da yana ganin karamin laifi ne to yanzu ba karamin laifi bane. Da haka ka'ida shine unzur ila man asaita la ila zatil ma'siyah. Ba wai laifin da kake zaka kalla ba, wa kake yi wa laifin? An fahimta? Ba laifin da zaka kalla kake yi zaka kalla ba, a'a wa kake wa laifin? Ko a cikin mutane ne haka, ƴan uwanka, aboka, ababen halitta, ai kai wa wani laifi ba daidai yake da kai wa wani? Kana valoi, kana auna zurfin ruwan ko girman wanda za ka yi wa laifin? Yanzu misali mutum a gidansa zai ji tsoron yawa wani laifi? Ba zai ji ba. Amma kuma kowa a gidan zai ji tsoron shi ya masa ne laifi. To ashe har a tsakaninmu ba daidai muke ba wajen wa za ka yi wa laifi, to ballantana kuma tsakanin bawa da Ubangijinsa. Da haka unzur ila man asaita wala tanzur ila zatil ma'siyah. Kalluwa ka sabawa wa kai wa laifi, wa kai wa ba daidai ba, kar ka kalli saban da kai ko laifin da kai. Dan shi Ubangiji a wajensa babu wani abu mai girma, ba wani abu mai kankanta. Saboda shi ina da girman da wani abu ba shi da girma a wajensa da za ce na izina ko kankanta ta izina. Da haka za ka ga za ka yi masa abin da bai taka kara ya karya ba, kai ba ka damu da shi ba, amma ya ɗauki abu mafi girma ibaka. Akwai wadda ta shayar da kare, kare ta shayar Allah ya ba ta aljanna. Me da ka shayar da kare? In an haɗa shayar da kare da aljanna, me shi ya ciki? Amma Allah ya ba da aljanna. Akwai wadda kyanwa ta ɗaure ta ƙi ba ta abinci har ta mutu, Allah ya fushi ya saka ta a wuta ya ƙona ta. Dan an kashe kyanwa, ina matsayin kashe kyanwa da wuta? To amma abin da ake so a gaya maka shi Allah ba ruwansa da kaza, ya fa'alu ma ya sha wa yahkumu ma yurid, yana aikata abin da ya ga dama ne, hukunta abin da yake so. Duk abin da yi nufi shi zai yi, kuma ba la yus'alu amma yaf'al, ba wanda ya sai to me ce ce don me yasa kai kaza. To da haka duk sanda waɗannan abubuwan suka taso sai ka dinga duba. To sai Abdullahi dan maso da yace wannan ayar in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, yace wannan tana cikin ayoyi guda hudu da samuwarsu sun fi masa duniya da abin da yake cikinta. Aya ta uku da Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya gafarta wanda duk ya mutu yana shirka da shi. Amma duk zanubin da ka mutu kane wa Allah, in dai kana da imani to zai gafarta maka. Sai dai a wannan mawaki wani zai gafarta masa sun tashin fari, wani sai ya shiga wuta ya ɗan zama mucin gaji. An gane ku, to amma dai ƙarshe dai za a shiga aljanna. To Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce wannan surar ko wannan ayar ita ma ta fi masa duniya da abin da yake cikinta. Don haka Abdullahi ɗan Mas'ud a cikin sahabbai ina cikin waɗanda suke sun tsaya ƙwarai a kan abin da ya shafi tauhidi, a kan abin da ya shafi aƙida da kuma faɗa da bid'o'i. Ya yaƙi bid'a fiye da tunanin mai tunani. Saboda ne, saboda a nesanta mutane ga barin shirka. Ka san ita bid'a muguwa ce, muguwa ce. Wato bid'a jama'a da ta tashi ɗaki ta gina, ta sa tagogi, ta sa ƙofofi, sai ta shiga ciki, aka kulle ƙofa, aka ɓame taga. Yanzu idan kana so to tagoginta nan da abinnan ɗinta nan da ƙofofinta da kwaɗinan da aka rufe da alhargai da wane ne, duk abin da za ka samu daga kafirci ne sai shirka. An fahimta? To sai ta shiga ita ciki ta yi lifte kwanciyarta. To za ka shiga ɗaki baka buɗe ƙofa ba? Za ka shiga ɗaki baka buɗe kwaɗo ban akwai kwaɗo? Ai ba zai yiwu ba. Za ka shiga baka karya tagar ba? Ba zai yiwu ba. Za ka shiga baka fasa wannan ɗakin ba? Misali in ka rasa muƙullin da za ka buɗe, dole ka bar ƙofa, ka kasa karya taga, to yanzu dole ka fasa wannan ɗakin don ka shiga ka fito da bid'a. To da haka za ku ji aka zo ana magana kafin a kai kan bid'a, sai a ce kaza shirka ne, kaza kafirci ne, kaza sabon Allah ne, kaza kaza ne, sai mutane su ce an kafirta su, sai su mai da su mushrikai. To kuma ita bid'ar ce ba za a kai kanta ba sai an gama da waɗannan, da waɗannan dan su ta sa suka yi mata garkuwa. Wanda ya sa garkuwa ana iya keta ko mashi ko makami yana iya taɓa jikinsa gabanin Yahuda garkuwar? Dole sai Yahuda garkuwar ko a cire garkuwar. Sannan to abinda sharrin da bid'a ta yi kenan saboda mugunta. Amma kar ku ɗauka ita ɗin da ta shiga can ta je ta zauna wai bid'ar ce kawai tsoronta, ita ma dai hakan take. Da aka har ka kawar da ita sai ka kawar da wannan shirka ɗin. To shine Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa samuwar wannan aya inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, ita ma na cikin ayoyi guda hudu da samuwar su a cikin sun fi masa duniya da abin da yake cikin ta. Aya ta hudu fadar Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaf menene ja'uka walau annam izalamu anfusahum ja'uka fastaghfar lahum ar-rasul lawajadallaha tawwaban rahima fa ko fastaghfarullaha wastaghfar lahum ar-rasul lawajadallaha tawwaban rahima. Ina ma dai su a din a kar su din in zalamu anfusahum da suka zalunci kawunansu ja'uka fastaghfarullah sai suka zo wajenka suka nemi gafarar Allah wastaghfar lahum ar-rasul kuma manzo in nema musu gafarar Allah Allah yake lawajadullaha tawwabur rahima da za su samu Allah mai yawan tuba ne mai yawan jinkai. To ba wai ja'uka fastaghfarullah din ba, a'a istighfar. Cewa in ka yi laiwa Allah laifi ka yi istighfari Allah zai karɓi tubarka. To sai ta waɗannan ayoyi guda hudu samuwarsa a wannan sura ya fi masa duniya da abin da yake cikinta. Kuma duk mai hankali zai ji shi ma irin haka. Za ka ji cewa samuwar waɗannan ayoyi sun fi maka a ce an baka duniya da abin da yake cikinta. Kuma baka san waɗannan ɗin ba. Kuma baka yi aiki a kodin to abin da suka kunsa ba. Saboda mai an ba mutum duniya, ya shagalta gaba da waɗannan zai tafi wuta ne kawai ran kiyama.
Allah ya sauke. An gane. To kuma sai ka ce amma a wata ruwaya fadar Allah yace mai ya'mal su'an aw yuzlim nafsuhu thumma yastaghfirullaha yajidullaha ghafurur rahima. Yace wannan ayar ita ce cikonta hudu. To da aka can muka ce ba ja'ukan ne magana ba wastaghfirullaha fastaghfirullaha wastaghfar lahum ar-rasul zancen istighfarin ake. Saboda jama'a istighfari mabudi ne na kowanne alkhairi. Kuma makulli ne na kowanne sharri. In kana istighfari Allah zai buɗa maka hanyoyin kowanne alkhairi. Kuma zai buɗe maka hanyoyin kowanne sharri Allah zai kulle maka su. To da aka karmi wasa da istighfari jama'a. Da aka yi zuwa cikin maganganun magabata. Wanda ya lazumci tsoron Allah da istighfari, Allah zai bashi abin da bai roƙa ba. Baka roƙi Allah abu ba, Allah zai baka shi. Saboda me? Ka ji tsoron Allah kuma kana yin istighfari. Allah ya ba mu iko. Wata rana Abdullahi dan Abbas, saboda muhimmancin wannan sura, sai yake gaya mutane saloni an suratul nisa. Ku tambaye ni game da suratul nisa. Fa inni qara'tu al-qur'ana wa ana saghir. Dan ni na haddace qur'ani tun na yaro ƙarami. To da ka suratul nisa tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Muhimmancin da ya kamata kowanne musulmi gabanin ibalaga isanta. Saboda me ta tsara rayuwa tsakanin abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala zamantakewa. Za ta sa fahimtarta alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa ta yi kyau, alaƙa tsakanin bawa da ƴan uwansa bayi ta yi kyau. Fahimtar surar za ta sa ya samu ingantacciyar rayuwa a duniya, ya mutu ya samu ingantacciyar rayuwa a barzahu, kuma in aka tashi filin kiyama da shiga da hisabi ya samu ingantacciyar rayuwa. Darussan da ke ciki Allah ya ba mu ikon kamin afwas na yake ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta. Allah yake ya yi wannan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ku tsoraci ubangijin ku wannan da ya halice ku daga rai guda daya. Wa khalaqa minha zawjaha ya halice matan jikin daga wannan ran guda daya ita ce nana Hawwa, wanda hadisi ya tabbata an halice ta daga kashin hakarkarin annabi Adam alaihi salam na daga sama kuma ta bangaren baya. Ai akwai hakarkari kasusuwa daga nan ko su daga nan ko, to na daga bayan shi aka cira aka halice ta da shi. An gane ku. An ce lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam ya busa masa rai ya yi bacci. Da ya yi bacci a wannan baccin aka zo aka yi operation aka cire kashin haƙarƙarin nasa. Aka halicci matar sai aka kwantar da shi da ita a daura da shi. Da aka kwantar da ita a daura da shi ina farkawa sai ji ta a jikinsa. Sai ji ta kwanta masa a rai sai ya samu nutsuwa zuwa da ita ta ɗebe masa kewar dashi yana ganin sa shi kadai ne tilo. Ita ma sai ta samu nutsuwa zuwa gare shi da aka yace litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma. An halice muku mata saboda ku samu nutsuwa zuwa gare ta. An fahimta? To Allah ya sa as-sukun nutsuwa tsakanin namiji da mace, tsakanin miji da mata. Ba wanda zai samu nutsuwa a lokacin da ɗayan bashi da nutsuwa. Idan ka ga miji da mata kowa ina samun nutsuwa tare da damuwar ɗayan, to bisa amsa sunan al-bashariyya al-insaniyya ba. An fahimta? Akwai wani conflict, akwai wata matsala, akwai wani hatsari da yake fuskantar rayuwarsu ko rayuwar zamantakewarsu. Amma miji bai samun nutsuwa lokacin da matarsa tana cikin tashin hankali.
haka nan mata ba ta samu nutsuwa lokacin da mijinta yake cikin tashin hankali. Saboda me? Nutsuwar junansu na cika ne a tsakaninsu. Sai ɗan yana nutse, sannan ɗan yake nutse. An gane. To da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna wajha shay'in fi dhila ya'la fa in dhahabta tuqimuhu kasabta wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj. Ita mace daga haƙarƙari ya halice ta, kuma mafi karkatar abin da yake cikin haƙa, cikin haƙarƙari shine na sama. In kace sai ka miƙar da shi, to sai dai ka karyar shi. Ke to da haka in kace mace sai ta miƙe maka, ta yi maka abin da take so, kake so kullun, to ba za ka samu wannan ba. Da haka in ka ji daɗin zama da ita a kowannan karkata a tare da ita da bodewa, in ma dai wane ne, in kace sai ta miƙe, to sai dai ka karya. A wani lafazi ya ce wa kasruha talaquha, abin da yake cewa karya wannan ƙashin shine ka sake ta. Da haka kaga final abort na karewar aure a rayuwar duniya guɗayen biyu ne, ko a ce an mutu ko a ce an yi saki. Arab an fahimta? To da haka sai an yi haƙuri kenan. Fa'idar mu san wannan, musamman mu maza, shine dan mu san cewa sai an yi haƙuri. Jama'a mace ce fa kawai ana zaune lafiya, kawai wai sai ta ce kai karfa zai yana nufa ya gani din ma wata kamar lasa ce, sai ta ce sai an balaya a gidan nan. Haka ko ba rashin ci, ba rashin sha, ba rashin sutura, ba rashin lafiya, ba wata buƙata da aka nema ba a samu ba, amma wata an yi tashin hankali. Dan Allah akwai dalilin tashin hankali? Da to ai abin da aka ga, to ai karka raina ta ne wai, karka ganta wata kanwan lasa da aka ka haike mata, da aka yau bare ta yi maka da hankali. Ah na
wanda ya tani ne ba ne ya yi
na
kan nan wannan da sirri da ka iya bala'i ta iya masifa. To wanda ya mutu ba da jari ba,
to
dole ne har ta zama ya ga
ya ce akwai wanda ya gaya masa kwanan nan wani ɗan abu suna zaune da matarsa ɗan wani abu ya faru, bai taka kara ya karya ba, sai ta ce kai tsaya ka ji, wai ta fa ta iya bala'i ta iya masifa ta iya tashin hankali, da haka duk wanda ya taɓa ta za ta taka shi. To wata ke gaya wannan mijinta ne. To wai abin da ake cewa da kai shi ne, in ka zauna da ita dai tana da wannan karkata, da haka annabi ya gaya maka akwai bauɗewa tare da ita. Ita to ya halatta a zauna da ita, ya halatta. Dan the devil you know, kowace ka kawo ma haka ne, watan tazo za ta yi maka abin da kuma ya fi wannan. To da haka gara kai managing wannan. Jama'a abin da ya kamata mu dinga ɗauka shi ne, a har wani a inda Allah zai kankare masa zunubi, ya ɗaga masa daraja, ya rubuta masa lada, shine da mace za a jarabe shi. An fahimta? Karka ce duk sallar da nake, duk azumin da nake, duk kaza da nake, duk kaza da nake, wani an terminate wannan, wani abu ne na wajibi da yake kanka an samu. Amma zama da mata ba sai ka ga dama ka zauna da ita ba? Ko? To shi kuma Allah ta nan yake so ya ɗaukaka ka, ta nan yake so ya baka aljanna, ta nan yake so ya hana ka shiga wuta, ta nan yake so ya jarraba ka, ta nan yake so ya maka kaza. To da karfi ya haƙura, sai kai manaji da daɗin mace ita ce nasiha, kyakkyawar magana tana ne, tana kare zuciyarta. To da duk inda ce wannan abin ba can an jima kaɗan za ta fara da zama ita da kanta. Akwai matan da za ka ji su ci kwalar miji idan wance, sunan babu sama za su kira, in wance ta halice ka ta haife ka da jini, in ba a kwararo ta haife ka ba, wata mata ce in ba a kwararo aka same ka ba. Ba ni takarda ta, wallahi ko ta kira sunan babanka da babanka, ko ta ce in kai ba ɗan gaban Fatiha ba ne, ka kyale sharrin tsayar mace. To ba ce za ka yi bari ka nuna mata hakan ba ne, to ka bi ta ke fadarta zai so ya abin da yake nan, abin da ka aiwatar, ina tabbatar da abin da ta faɗa ba haka ba ne. Allah ya samu fahimta. Yan dan ta ce in wanta ba kwaroro ta same ka ba sake ni sai ka sake ka da wannan zaka tabbata ba kwaroro ta same ka ba sharri ne na shedan jama'a to da haka sai an yi hakuri sosai Allah kuma ya ba mu iko an gane to dai Allah subhanahu wataala yace wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katira wa nisaa daga waɗannan mutane guda biyu annabi Adam da na Hawwa Allah isa mar tsiyada maza da mata masu yawa a duniya ga munan mun zo mun cika duniya ita wa taqullaha allazi tasaa'aluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wannan da kuke roƙon junan ku da shi kuma ku kiyaye zumuntakar ku yanke ta wanda yake so ya gama da duniya lafiya ya sadar da zumunci karka yanke zumuntarka no matter what duk inda zai karka yadda ka yanke zumunci karka yadda wanda zage nemi a yanke shi ya je ya yanke dan Allah da ya halitta aljanna ya tsaga mata suna daga sunansa kuma yace zai zaunar da masu sadar da ita da shi a cikin ta dan Allah shine zumunta jama'a karka dauka wani dan uwanka uwa dai uba daya ko dan bace da dan namiji ko ƴan mazazar ko ƴan matazar karka dauka wai shine dan uwan naka zumuntar ta sace kake sadarwa zumuntar ta ubangiji ce an fahimta wane ne ta sadar da zumunta kenan wa ake sadarwa Allah ne da haka wuta da aljanna sun kai kuka zuwa ga Allah wata rana wuta taiwa aljanna alfahari ita ce gidan tambadaddu ɗan iska kaza 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 jababira mutakabbiri fasikai waye ta gama abin nan aljanna sai ta ce ai ta Allah wulakanta ta yi dan da ta gama sai ta ce ke ku gidan talakawa gidan ba kowa ba gidan kaza to sai aljanna sai ta ji to ita fa wulakanta ta ake sai ta ce ya ubangiji gashi 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 sai Allah ya mata bayani ita aljanna yace na ite na halice ki na halice zumunta sai na tsaga wa zumunta din suna daga sunana anar rahim wa hiya rahim ni ne arrahim inji Allah ita kuma zumunta ita ce arrahim ba za ki so in sadar da wanda ya sadar da ni a cikin ki ba in katse wanda duk ya katse ni daga cikin ki tace ya ubangiji wannan ka san yayi mu to yanzu sai wuta ta gane a sai ba girma mata kai an fahimta to da ka jama'a kar wanda ya yanke zumunci ya tabbata hadisi wanda ake son a yalwata masa arzikin sa a yalwata masa rayuwar sa falyasil rahimahu isada da zumuncin sa farkon abinda annabi ya fara gaya mutanen Madina ji anas da manzo Allah ya je Madina abinda ya fara wa'azi da shi na farko yace ayyuhanna afshu salam wati'im at'am wasilu al-arham وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنه بسلام يا كو متاني كو يادا سلاما كو تشير دا ابينشي كو سادر دا زمنتا كوما كو يي صلا دا ددار لوكاتن دا متاني سون ساكي ليبي سونا باتشي سونا جان راغونا سونا منشاري ان كون هكا زا كو شيغا الجنه cikin سلاما cikin aminci cikin sauki to da haka jama'a mu tsare زمنتا ايتي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا للي الله yana nan shaida ne ina sa ido akan komai ina nan ina jiran ku za ku koma zuwa gare shi shi kuma zai yi muku ainihin hukunci ainihin da abin da kuka aikata an gane daka wannan ayar na daga cikin ayoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa in zai khutba idan zai daura aure idan zai karantar idan zai kaza tana cikin ayoyin da yake karantawa saboda ne a gaya mutane wato su ringa tuna asali wanda Bahaushe yace shi ya sa kare cin alli to ina ga mu kwana ne insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Shin me take bidiya? Mm. Ba take.
yace in muna son mu fassara bid'a a Hausance, mecece bid'a? Duk abin da aka kirkira aka ce addini ne, alhali ba addini bane, ma'ana Allah bai sharanta shi ba, manzo Allah bai sharanta shi ba, to wannan shi ake cewa bid'a. Koda ina da asali a addini, saboda shi asalin a addini ai wato ko abin da suke kirkira din, ai ina da asali a addini, misali sallah da ake kirkira, sallar kowace rana a shekara, ai yana da sallah ba tana da asali ba a addini, to amma wannan an shar'anta ta, ba shar'anta ta ba, Allah bai magana ta ba, manzo Allah bai magana ta ba, dan haka ba wanda zai kuma ya saurare shi. Salati ba shi da asali a addini? Ina da asali a addini, amma akwai salati irin su salatin nuri, irin su salatin fati, irin su salatin tunajjina, ba su da asali a addini, dan haka kowa yazo ya kawo zace dauki kayanka ka tafi. Saboda me? Saboda ba wai abin nan din ba, a'a, irin yadda ake kallon su har suna da wata daraja da ake ganin ta ma fi salatin da ya fito daga bakin annabi, ko kuma isa mutane su daina wanda ya fito a bakin annabi su koma suna yin wancan, to duk waɗannan fada ne da abin da musulunci ya zo da shi. Saboda haka sai a ce wannan bid'a ne, ba za a yi shi ba. Kamar wani azumi da za a zo a ce ana yin azumi kaza, kamar azumin nisfu Sha'ban, azumi ba shi da asali a addini? Ina da asali, amma ba a shamanta azumin nisfu Sha'ban ba, an gane ko na wata uku da ake yi azumin tsofaffi da ake cewa a yi Rajab, a yi Sha'ban, a haɗe Ramadan, saboda mugunta. To mugunta ce mana, an ce watan azumin tsofaffi, watan sallar tsofaffi, dan Allah watan sallar azumi yake ko cin abinci ake yi? To an haɗa har da ranar sallar azumi, ƙaddara haka ne, haramun ne manzo Allah ya hana sallar azumi ranar sallah, ba haka ba ne? To abin ba shi da asali, dan haka bai da asali. Watan cin jela, cin wannan jelar da ake yi, shi ibada ne? Sai ka ce to ga wani lokaci ka ware wata ibada da kai wa Allah, ka ajiye wani abu daga jikin wannan abin, sai wani lokaci za ka ci, ba shi da asali a addini. In ka aikata, ka aikata bid'a. An fahimta? To saboda haka duk wani abu wanda aka ce an shar'anta shi a aikata shi, za a samu lada, za a yi shi a yanayi iri kaza, a sifa iri kaza, amma abin baya cikin littafin Allah, baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abin sunansa bid'a, kowa ya kawo shi, kuma wajibi ne a nisance shi, kar a aikata shi. In an aikata, an aikata abin da Allah yana fushi da shi, kuma zai azaba a kan shi. Ina fatan mun gane. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.